This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 16, 19, 25, 31, 60. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya FM. Haka kuma ana iya ji a duk lokacin da aka ga dama akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet ko kuma yanar gizo. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali tare da Mahmud Lado da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan kun gama shan labarin duniya, muna son jin ra'ayinku ko kuma shawarwarinku akan kokarin da asusun IMF yake yi na ƙara rage darajar naira domin ya dace da faduwar farashin mai a kasuwannin duniya. To amma kafin mu bude layukan waya domin jin ra'ayoyin naku ko shawarwarinku, za mu gabatar da hira da wani mutum da ya ce gobe da safe idan Allah ya kai mu zai fara tafiya da kafa daga Maiduguri zuwa Abuja domin ya gana da shugaba mai jiran gado, General Muhammadu Buhari.
To jama'a, assalamu alaikum. Gwamnatin Jamhuriyar Niger ta tabbatar da mutuwar sojojin ta 46 da fararen hula 28 a ƙarshen makon da ya gabata, bayan da dakarun ƙasar suka yi artabu da mayakan Boko Haram a yunkurin kubutar da wani tsibiri da ke yankin kogin tafkin Chadi. Jami'an tsaro sun ce sun kashe mayakan 156 a artabun, wanda ya faru bayan da ƙungiyar Boko Haram ta kai wani farmaki a tsibirin da ake kira Karamanga a ranar Asabar. Dakarun ƙasar dai sun ce tuni sun kwato ikon yankin. Kasar Nijar da Najeriya da Chadi da kuma Kamaru sun kaddamar da wani samami a kan kungiyar ta Boko Haram, wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 10,000 ta kuma raba fiye da mutane miliyan 1 da muhallansa a arewacin Najeriya. A jiya Talata, dakarun Najeriya sun ce sun kubutar da wasu 'yan mata da mata su kusan 300 a dajin Sambisa da ake makallan maboyar mayakan na Boko Haram. A dajin na Sambisa ake tunanin mayakan suka boye 'yan matan nan na Chibok sama da 200 da suka sace a bara daga wata makaranta da ke garin Chibok. Wani mai magana da yawun rundunar sojin Najeriya, Kanar Sani Sambo, ya ce 'yan matan na Chibok ba sa cikin waɗannan mata da aka kubutar. Kakakin rundunar sojin Najeriya, Major General Chris Olukolade, ya gaya wa muryar Amurka cewa an gano 'yan matan ne a wasu sansanoni guda uku a cikin dajin. A baya, ƙungiyar ta Boko Haram ta rike ikon wasu sassan jihohin Yobe da Borno da Adamawa, amma mafi yawan yankunan sun fice a hannayensu.
Hukumar zaben ƙasar Togo ta ayyana shugaban ƙasar Faure Gnassingbé a zaman wanda ya lashe zaben ƙasar da aka gudanar ranar Asabar, wanda hakan zai bai wa danginsa damar ci gaba da gudanar da mulkin ƙasar. Shugaban hukumar zaɓe Taffa Tabio ya ce Gnassingbé ya samu ƙuri'u miliyan 1,200,000. Ko kuma kashe 59 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, yayin da abokin adawarsa Jean-Pierre Fabre ya zo na biyu da kashe 35 daga cikin 100. Idan har aka tabbatar da nasarar Gnassingbé, hakan zai bai wa danginsa damar ci gaba da kasancewa a kan karagar mulki har na fiye da shekaru 50. Ya karɓi mulkin ne a shekara ta 2005, bayan da mahaifinsa Gnassingbé Eyadema ya rasu, wanda ya yi tsawon shekaru 38 yana jan ragaman mulkin ƙasar da Faransa ta taɓa yi wa mulkin mallaka. Mr. Fabre ya yi ƙirarin cewa an tafka maguɗi a zaben, sai dai babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi bawa zaben na ranar Asabar. Ya kuma yi kira ga shugabannin siyasar ƙasar da su tabbatar da ɗorewar zaman lafiya.
Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta fara rabon abinci da magunguna a yau Laraba a kusa da yankunan da bala'in girgizan ƙasar ya auku a Nepal, inda yanzu aka tabbatar da mutuwar mutane sama da 5,000. Wannan tallafi na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin Nepal ɗin ke cewa a yau Laraba za su ƙara ƙaimi wajen taimakon da ake bai wa waɗanda ke kubutar, wato ke buƙatar abinci da ruwa da kuma matsugunai. Yanzu haka masu ayyukan ceto na ci gaba da kawar da buragizai da girgizan ƙasar mai ƙarfin maki 7.8 ta haddasa, A yammacin jiya Talata, wata tawagar ƙasar Faransa ta zakulo wani mutum daga burbushin gidansa da ya rushe a Katmandu, babban birnin ƙasar kenan, bayan da ya kwashe sama da sawo'i 80 a ƙarƙashin ginin gidansa da ya ruguje. Wakilin muryar Amurka da ke Nepal ɗin Steve Harmon ya ce masu ba da agajin gaggawa na ƙasashen waje sun isa garin Sanku da ke gabashin Katmandu a yau Laraba, sai dai wani wakilin ƙasar China ya ce da wuya a sami wani da rai.
A yau Laraba al'amura sun fara koma kamar yadda suke a da a birnin Baltimore da ke nan kusa da birnin Washington DC bayan da makarantun gwamnati suka bude. Hakan na faruwa ne bayan da hukumomi suka ba da tabbacin cewa an samu zaman lafiya bayan barkewar tarzoma da ta kai ga sace dukiyoyin jama'a. An ga mutane sun nufi wuraren aiki yayin da wuraren shakatawa su ma suka bude. Sai dai kungiyar wasan kulki ko kuma baseball ta Baltimore da ake cewa Orioles ta kara da kungiyar Chicago White Sox, amma ba tare da an bari masu kallo sun shiga filin wasan ba. Gwamnan jihar Maryland Larry Hogan ya ce yanzu babu wata barazana a birnin, inda ya kara da cewa dokar hana fita da aka kafa ta taimaka wajen kwantar da hankula. Sai dai ya ce ba zai iya hasashen lokacin da za a dake dokar ba. Namarin na yau ya sha bamban da boran da aka gani kwanaki biyu da suka shige, inda mutane da dama suka banzama akan tituna domin nuna bacin ransu akan yadda 'yan sanda ke nuna masu bambanci bayan mutuwar wani matashi bakar fata mai suna Freddie Gray da ya mutu a hannun 'yan sanda. Labaran duniya kenan, kuka gama ji. Wakilin sashen Hausa a Maiduguri Haruna Daudabi ya yi hira da wani mutum wanda ya ce gobe da safe idan Allah ya kai mu zai fara tafiya da kafa daga Maiduguri zuwa Abuja da niyyar ganin shugaban Najeriya mai jiran gado General Muhammadu Buhari mai ritaya. Waka bakin mai ita aka ce tafi dadi.
Ni suna na Adamu Abdullahi, mazaunin Kaduna ne.
Amma Maiduguri na ganka yanzu ai?
Ni indijin na Maiduguri ne, saboda ina kishin Maiduguri da Najeriya gaba daya. Shi ne kudura ne zan tashi gobe karfe 6 na safe, Allah ya kai mu daga Maiduguri zuwa Abuja insha Allah.
Kamar an akwai wanda dai muka sani ya tafi saboda ya ce Buhari ya samu nasara, kai me yasa ka yin haka?
Ni abin da ya sa ni wannan abun saboda ina kishin Maiduguri da kuma irin abubuwan da ya dinga faruwa da ƴan uwana, to so ina so in nuna ma Najeriya da mutanen Maiduguri ina da kishin wannan gari, shi yasa nake so zan tashi daga Maiduguri zuwa Abuja insha Allah. Allah ya bani iko na samu General Buhari, zan ga mai cewa to da Allah in ya tashi kar ya manta da mu mutanen Maiduguri da yankin Maiduguri gaba ɗaya, don mu ya kamata a duba mu da idon rahama, saboda harkokin kasuwanci da tattalin arzikin jihar nan ya tsaya, ƴaƴanmu suna gida a zaune ba karatu.
To kamar wani irin shiri zaka yi idan tafiya da kafa har zuwa babban birnin tarayya Abuja?
Ni ba abinda na tanada, abinda na sa a gaba kawai na tanada Allah, na sa Allah gabana, shi zai kare ni ya kuma kai ni lafiya bi iznillah insha Allah.
Kai la'akari da irin hanyoyin da zaka bi har kai zuwa Abuja?
Ni na san abin da na sani ɗaya, ko ina cikin ɗaki na mutuwa ɗaya ce, kuma Allah zai tsare ni bi iznillahi yanda na zo nan lafiya da na taho a cikin farin ciki, ban samu wani matsala hanya ba, haka kuma Allah da ina sare zan je lafiya bi iznillahi insha Allah.
Ina fahimci ka kai mazaunin garin Kaduna ne?
Insha Allah, jiya na zo nan karfe 4:30 na iso na yamma.
Kamar abun guziri fa ka tanada?
To ni ba abin da na tanada, dan abin da zan ci abinci a hanya, dan sha ruwa, dan kana guda daya, rigawa da wando kawai da zan sa, tunda ba wani kazan rike mai nauyi ba da zai dame ni ba.
To idan ka je kamar me kake so ka zantar ni a ma General Muhammadu Buhari?
Farkon abin da zan zantar mai da shi, ina so in naje zan mai murna da wannan kokari da jajircewa da yayi a matsayin shi na dan kasa shekara 12 yana gwagwarmaya, kan yana so ya ga ba abin da yake gaban shi sai talakan Najeriya. To abin da yasa shi yasa zan je ce mishi to mu yi godiya, mu yi godiya, mu kuma abin da muke fata Allah ya kara masa lafiya, Allah ya bashi lafiya, tsaye mana shi kuma mu talakawa ya taimake mu, ya dube mu, ya biya mana bukatunmu. Na ka san tafiya, ni dai abin da na diba a wannan tafiya, in Allah ya yarda da izinin Allah, abin da na diba daga nan da ya zuwa kwana 21 ina dadi a hanya kenan insha Allah. Nake so in sagara Abuja, tunda ina yi tafiya ta inda na gaji zan huta.
To menene kake ga wannan tafiyar zai haifar ne na kafa da zaka yi daga Maiduguri?
To ni abin da na sashi za a gaba na tafiyar nan, na sashi kawai a rina alheri kawai nake gani, ban kawo wani abu da wanzai kawo mun tashi hankali ba. Ina fata ni abin da nake fata da mutanen Maiduguri da Najeriya gaba ɗaya su mini addu'a da fatan alheri.
To Allah ya bada sa'a. An jima kaɗan za mu buɗe layukan waya domin jin ra'ayi ko shawarwarinku a kan ƙoƙarin da asusun IMF yake yi na ganin an ƙara rage darajar Naira a cewar asusun domin ya dace da faɗuwar farashin mai a kasuwannin duniya. To amma a halin yanzu a shakata da wannan waƙa ta shugabanni.
Ina mafita limaniya fike mini samalin wiya, samalin wiya, samalin wiya. Ina mafita limaniya fike mini samalin wiya, samalin wiya, samalin wiya.
Na jiya wata gulma yau maganar ko za ta fashe.
Samalin wiya.
Idan na faso ta ai tafiyan ta da akashi.
Samalin wiya.
In ta fito fili mai halin shi za ta ishe.
Samalin wiya.
Idan ya ji zafi ya gyara hali
nai.
Idan ya fasa toto mu ma mu dau da mara. Samalin wiya, samalin wiya, samalin wiya.
Ina mafita limani ya fike mini samalin wiya, samalin wiya, samalin wiya.
A yau a kasar nan masu mulki sun zama gafiya. Ya da na bakinki na kasa su zama tawaya.
Samalin wiya.
Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya.
Samalin wiya.
Idan ya fito kuma. Azan mishi maula. Da dai za a zama kyarar su da sun yi kyan tafiya. Samalin wiya, samalin wiya, samalin wiya.
Ina mafita limani ya fike mini samalin wiya.
Jama'a
samalin wiya.
Idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a.
Samalin wiya.
Su danna haƙin ka ka zo ne masu ki fara'a.
Samalin wiya.
Idan sun ga mata baki har kunne.
Jama'a
shugabannin na muke nan ina lafiya. Samalin wiya, samalin wiya, samalin wiya.
Ina mafita limani ya fike mini samalin wiya, samalin wiya, samalin wiya.
Ya jarrabe ka dan ka sani.
Samalin wiya.
Idan burin ka ka tara kuɗi ka kera gini.
Samalin wiya.
Akwai ranar da kuɗin ka fa bayyi ma magani.
Samalin wiya.
Oho ya haife ka.
Samalin wiya.
Ka nayi mishi tsawa.
Samalin wiya.
Idan ta kamar filaye.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zannana ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To, kiranmu ta farko a yau ta fito ne daga birnin Eko. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam Hajiya Halima. Magana Muhammad dan Garba, wanda aka sai dan Garba dan canji Ijaye, wanda yake a Lagos Ijaye.
To muna jinka.
To ni dai godiya ta nake, ina gode ma Allah da ya sana same ku yau. Ba abinda nake bukata ni sai zan gaishe ku kuma in tabbatar da an rantsar da Buhari shugaban kasa lafiya lau. Ina maka godiya, ina maka godiya gare ku.
To mun gode ba dai ra'ayin da muka nema ba. To daga Lagos garin mu Adamawa. Assalamu alaikum Adamawa.
Wa alaikum salam. Na magana da Musa Abdullahi daga Adamawa.
To me an ra'ayi ko shawararka?
Ra'ayi na shi ne magana rage farashin naira da aka yi magana ragewa. Gaskiya ana ra'ayi bai dace a rage ba.
To
dan saboda inda kike mun samu sabon shugaba a jira a rantsar mana da sabon shugaban kasa tukuna.
To mun gode da wannan ra'ayi naka. To daga Adama kuma bari mu yi Jos Plato yamma da Bauchi. Assalamu alaikum. Malami ko malama na Jos, kuna ji na? To da to daga Jos bari mu yi jihar Niger ko kuma jamhuriyar Niger. Salamu alaikum. To nan ma layi ta katse. To muna fatan za a gafarce mu ko da yake ba laifin mu bane. Wadanda kuma yanzu ne aka kamo wannan tasha. Muna karban ra'ayinku ne akan kiran asusun IMF. To mun samu kira daga Jibiya. Assalamu alaikum. Malam na Jibiya, kana ji na ba ma jin ka.
Daga karaman hukumar Jibiya jiha Katsina.
To me an ra'ayi ko shawara ka?
Shawara da zan bada shi ne, tunda Allah Ubangiji ya kai shugaban kasa. Mara mata a ta sani sa a daga Allah ko da shi ya yi a dare da mera mutu in sha Allah wadda za ta rabu tunda mutum a haifi shi da fishin kasa. Wannan shi ne.
To amma ai ba shi ba ne zai rage darajar kuɗin.
Kai al'amari ne da Allah, Allah subhanahu wa ta'ala shi muka sa gaba kuma da kai muke shi da kisan ne shi da yake da ita shi ne Allah zai taimake mu samu har mu zama cikin abin da muke nema.
To Allah ya taimake mu duka. Daga Jibiya bari mu yi Kaduna. Assalamu alaikum.
Alaikum.
To da yawa wa alaikum salam da wa muke magana?
Sunana Ibrahim baban Amira Kaduna.
To Malam Ibrahim, me an ra'ayin ka?
Ra'ayi na ji na kira ne kawai ga da ku kuma ina fatar Allah shi wa Buhari jagora.
Daga Kaduna bari mu yi Gombe. Yawa Malam na Gombe kana jin mu?
Ina jin ajiya jama'a.
To da wa muke magana da Allah?
Ina magana da Awwal Banuwa daga tsohuwar kasuwa.
To Malam Awwal muna jin ka.
Ni abinda ina fatan Allah ya sa da wannan Muhammadu Buhari idan Allah ya kai mu lokacin da aka ce an ya zauna kan kujera mu ne maka addu'a Allah Ubangiji ya raba shi da hajjia.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Daga ina ne?
Ina magana da Gaisuwa daga Zuriyar Neja.
To muna jin ka.
Ni ra'ayina shine akan gaskiya mu zai yan karkara dai wallahi gaskiya muna matsalan man fetur. Gaskiya yanzu aka man fetur gaskiya muna cikin matsalan shi a halin yanzu.
To ga waɗanda yanzu kuka kamo wannan tasha asusun IMF ya ba da shawarar cewa a rage darajar kuɗin Najeriya. Akan shi muke neman ra'ayinku. Din mai ra'ayi akan wannan batu ko kuma shawara to a kira nambobin da aka saba kira wato 202-205-6555. Kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. To salamu alaikum Jos.
Wa alaikum salam.
To muna jin ka.
Ibrahim mai gida ne daga Jos.
To bismillah muna jin ka.
Zai ne shi ne Allah akan magana rantsar da Buhari ne.
Salamu alaikum Katsina.
Wa alaikum salam. Ina sauraron ku.
Muna jin ka. Me an ra'ayin ka ko shawara ka game da wannan batu na rage darajar kuɗin Najeriya?
Wato ina ba da ra'ayi ne akan ina ganin sun.
To nan Katsina ta katse yau dai. Layukan wayan suna mana tangarda. To ga mu Adama Turu jihar Yobe. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Hello.
Muna jin ka.
Ina miki abunan dina ne akan ƙara darajar kuɗin da aka yi.
A'a za a rage ne ba an ƙara ba.
Za a rage ne.
Ana kokarin asusun IMF ta ce za tana son a rage darajar kuɗin ba ƙarawa ba.
Gaskiya hakan bai dace ba. Dalilin da ya sa saboda muna da sabon shugaban ƙasa wanda muna tsammanin cewa za mu ji daɗin lamarin abubuwan mu zai ɗaukaka.
To mun gode da wannan ra'ayi daga Dama Turu bari mu yi jihar Kebbi. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam malama jama barka da ni.
Barka kai dai.
Kina magana da ita da ma Isa mai rubu shi cikin bauje ga. A gaskiya ni ina ganin abin da ta tattala.
To layin kebe shi ma katse. muna fatan dai za a gafarce mu sauraro ko da yake ba laifin mu ba kuma kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda muke son mu ji ra'ayi ko kuma shawarwarinku akan kira ko kuma niyyar da asusun IMF yake da shi na ganin cewa an rage darajar kudin Najeriya naira a cewar asusun IMF domin waye dace da faduwar farashin mai a kasuwannin duniya a saboda haka din mai ra'ayi ko kuma shawara yana iya kiran mu akan 202-205-6555 ko da yake dai layukan waya din ga halin da suke ciki to muna jiran kiran ku ma sauraro in kuna jin mu to da alama mun samu kira daga can jihar Taraba assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to muna jin ki daga Taraba
kuna magana da Hadiza Haidu a karamar hukumar Kirjana an gurojin gida a Najeriya wani ra'ayina shi ne da kuma
Malama Hadiza ba ma jin ki sosai ki dan ƙara murya ko?
Na ce ba?
Eh.
Da a ce rage darajar naira idan zai zama ma yaran mutanen Najeriya.
To, na mun samu gashi yau a karan farko mun samu mace kuma layi ya katse. Assalamu alaikum kasar Kamaru muna jin ka. Daga Kamaru kana ji na? To layin na Kamaru shi ma ya katse. Yau dai layukan waya ba sa mana adalci. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To da wa muke magana kuma daga ina?
Ina tare da Salisu mai Dabino daga Fatakwal.
To muna jin ka Malam Salisu.
To duk da wannan abin da kuke tattauna a tsarin nan mun kana kuma mun san amfanin tsarin kuma mun san amfanin rage yanzu
to wa galib to muna jin ka
na'am
muna jin ka
na'am
muna jin ka
eh ne ke mun ga san me amfanin rage kuma mun san amfanin tsarin kuma mun san kake ne
to a saboda haka kai ra'ayin ka a ƙara ko a rage
a to a rage ne rage za ta zama amfani
To mun gode da wannan ra'ayi Malam Salisu. To bari mu nufi jihar Niger. Assalamu alaikum. Malami na Niger kana jin mu? To da alama layin jihar Niger ya katse. Assalamu alaikum. To, layi ya katse ko? Da muke magana. Assalamu alaikum. To, masu sauraro ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, mun samu wani kira daga Damaturu. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To muna jin ka
a gaskiya bai kamata a rage wannan kudin ba gaskiya
me a dalilin ka
saboda mu muna fama da yanayin matsalan kudi aka sanna gaskiya bai dace ba
to mun gode malam na da maturu da wannan ra'ayin kuma muka kawo ƙarshen jin ra'ayoyinku a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu Muna gode muku dukkan masu sauraron mu da kuka samu damar kuka kira waɗanda kuma suka yi kokari amma ba su samu hanya ba aka ce gobe ma rana ce.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana manufofin gwamnatin Amurka. An samu koma baya na demokradiya a Burundi, inda magoya bayan shugaban kasar Pierre Nkurunziza suka juya maganar arusha da zaman lafiya da aka tsara na mulkin kasa game da wa'adin da za a dinga yi, sannan kuma suka ce shine dan takarar su. Arusha ne sanadiyar kawo ƙarshen yakin basasar Burundi da kuma silar zaman lafiyan kasar fiye da shekaru 10. Zanga-zanga na ta yaduwa a sassan birnin daban-daban wato Bujumbura tun bayan jam'iyyar mai mulki da tace ta tsaida Nkurunziza a matsayin dan takarar ta bayan wa'adin mulkin sa na biyu da zai kammala. Yan sanda da masu zanga-zanga ana ta arangama inda masu zanga-zanga suke tunkarar yan sandan yan sanda kuma suna ta fesa ruwa da burkunan tsohuwa kai har da amfani da kananan makamai wajen tarwatsa mutane tare da kame fiye da mutane 200 ciki har da yan kungiyoyin farahula. A yayin da akalla aka tabbatar da mutuwar mutane guda biyu masu zanga-zanga. Sannan kuma gwamnati ta rufe gidajen rediyoyi masu zaman kansu. Amurka ta yi matukar bakin cikin wannan mataki na jam'iyyar CNDD-FDD na juyawa yarjejeniyar Arusha baya. Ta inda suka tabbatar da cewa Nkurunziza shine dan takarar su wanda hakan ya haddasa wa'annan rigingimu. Amurka na kira ga dukkanin yan jam'iyyun siyasar na Burundi da su kaucewa dukkanin kalamai na batanci da ka iya haddasa rikici. Amurka na kira ga dukkanin jam'iyyun siyasar Burundi da su kaucewa kalaman batanci da tsana domin haddasa wutar rikici. Muna ci gaba da goyen bayan mutanen Burundi game da fafutukar da suke yi na tabbatar da haƙƙin su da kuma ƴancin su na demokradiya. Muna kuma kira da su yi abubuwa ba tare da tashin hankali ba. Mun yi bakin cikin yadda wannan abu ke neman ya tarwatsa maganar demokradiya a ƙasar. Muna kira ga dukkanin jam'iyyun ƙasar da su yi iya ƙoƙarin su wajen shiga harkar zabe da yin takara, sannan kuma su tabbatar da cewa sun mutunta yarjejeniyar da aka yi ta maganar zaman lafiya a ranar 9 ga watan Maris. Haka kuma gwamnati ta mutunta 'yan takara ta bar su yi taro da neman yakin zabe. Kana kuma su mutunta 'yancin 'yan jarida da kuma barin su faɗi albarkacin bakin su don yin aikin su ba tare da tsangwama ba. Muna yaba kokarin makwabtansu ta hanyar karban 'yan Burundi da suka yi fiye da 20,000 da suka silale tun a makonnin da ya gabata don gujewa rikici. Amurka za ta ci gaba da sa ido tare da daukan matakai har da na hana visa ga duk wanda aka samu da ruruta wutar rikici wanda za ta iya kawo cikas ga demokradiya a kasar ta Burundi. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana manufofin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma ga takaitattun labarai kafin mai sallama.
To gwamnatin jamhuriyar Niger ta tabbatar da mutuwar sojojinta 20 wato 46 da fararen hula 28 a ƙarshen makon da ya gabata bayan da dakarun ƙasa suke artabu da mayakan Boko Haram a yankurin kubutar da wani tsibiri da ke yankin kogin tafkin Chadi. Jami'an tsaro sun ce sun kashe mayakan 156 a artabin wanda ya faru bayan da kungiyar Boko Haram ta kai wani farmaki a tsibirin da ake kira Karamanga a ranar Asabar. Kun ji cewa hukumar zaben kasar Togo ta ayyana shugaban kasar Faure Gnassingbé a matsayin wanda ya lashe zaben kasar da gudanar ranar Asabar, wanda hakan zai baiwa danginsa damar ci gaba da mulkar kasar. Shugaban hukumar zaben Tafa Tabiu ya ce Gnassingbé ya samu ƙuri'u miliyan 1,200,000 ko kuma kashi 59 cikin 100 na ƙuri'un da aka hada, yayin da abokin adawarsa Jean-Pierre Fabre ya zo na biyu da kashi 35 a cikin 100. Kun ji cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta fara rabon abinci da magunguna a yau Laraba a kusa da yankunan da bala'in girgizan ƙasa ya auku a Nepal, inda yanzu haka aka tabbatar da mutuwar mutane sama da 5,000. Wannan tallafi na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin Nepal ɗin ke cewa a yau Laraba za su ƙara ƙaimi wajen taimakon da suke bayarwa.
To a gaishe ka, ma sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku iya jin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. A halin yanzu kuwa jin mai Alice a daga nan birnin Washington DC a madadin sauran abokan aiki nake cewa a huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.